gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 24 ga watan Yuli shekarar 2019 za mu yi magana ne akan rikice-rikicen ƴan Shi'a da ya barke a cikin wannan satin a birnin tarayya Abuja dalilin tsare shugabansu da gwamnati ta yi shin gwamnati na da hujjar tsare shi
shi lauyan gwamnati yana jina in ya ce ba haka bane yazo ya musa ya fada gaban Kola Wali alkali Kola Wali yace kuna magana akan mutumin da koda kotu ta ce a sake shi ba za a sake sai Kola Wali yace masa to shin kana nuna ai kun fi karfin doka ne ina neman da ka janye wannan magana sai yace ya janye wannan magana
kin ji wani magana kuma kin san tun shekarar 2015 ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta tsare shi shugaban ƴan Shi'a a Zazzake
a haka ne su magoya bayan sa kuma sun yi ta shigar da ƙara cewa a sako shi kuma hakan ya janyo tashin hankali a wurare daban-daban kamar a birnin tarayya Abuja da ya zamto ajalin manyan jami'an ƴan sanda da magoya bayan ƴan Shi'a
Dan haka ne wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna mana da lauyoyi da kuma ministan ma'aikatar shari'a.
Mun kuma muna tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abuta wato Facebook. Sai ku biyo mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abuta wato Facebook inda muka ce ta yaya kuke ganin za a shawo kan rikicin ƴan Shi'a ga kuma yadda kuka amsa mana
Masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hamisu Yusuf Tagwaro Allah sana faɗi sunan ka daidai inda yace ana wara ayin sakin Malam Ibrahim Zazzake shine mafita domin ci gaba da rike shi zai haifar da mummunar rashin tsaro musamman idan muka yi duba da abin da ya faru lokacin da aka kashe jagoran ɗan kungiyar Boko Haram Muhammad Yusuf
sai amsar Sade Saidu Daura inda yace hawa teburin sulhu a tsakanin gwamnatin Najeriya da ƴan Shi'a shine kawai zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali wanda yake jawo asarar rayukan jama'a
to sai kuma amsa na gaba na haɗin gwiwa daga Dauda Hudu Unguru tare da Adamu Muhammad Mai Nasara da Ibrahim Musa Wada inda suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar ƴan Shi'a da cewa ku yi wa Allah ku zauna a teburin sulhu domin samun zaman lafiya mai dorewa da yalwar arziki
sai amsar Lawal Sabitu inda yace yau da gobe ni a gani na a saki shugaban su tare da gitta masa sharadi na dole ya ja kunnan mabiyansa da su bi dokar gwamnati su daina yi wa gwamnati shishigi idan kuma suka ki to kawai a kore shi daga kasar duk wanda zai bi shi ya bi shi
to sai kuma amsa na gaba daga wurin Husaini Yusuf Waziri inda yace a samu daidaituwa tsakanin su da gwamnati dole su bi umarnin gwamnati su kuma gwamnati su bi umarnin kotu saboda adalci shi yake kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya kuma yana kawo koma baya a ƙasa
sai amsar Adamu Abubakar Bajoga inda yace salam filin yau da gobe ikon Allah gaskiya ina so gwamnati ta sasanta da ƴan Shi'a don magance matsalar dan gaskiya zaman lafiya yafi zama dan sarki
to shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi a sakar musu jagoran su sannan a zauna da su domin fahimtar juna shikenan
amsar mu ta karshe ta fito daga Shuaibu Adam Bagwai inda ya ce yin adalci a kowane bangare shine babbar hanyar magance rikice-rikice kama daga na 'yan Shi'a da sauransu.
To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga zauren muhawarar yau da gobe, mu ji tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaya da lauyoyi.
Zamu dauki wannan shiri na yau da gobe kan wannan darasi na matsayin dokoki a Najeriya. Ina tare da Barista Yusuf Sallo mutum biyu wanda masanin harkokin shari'a ne kuma lauya mai zaman kansa a nan Abuja, sai kuma Muhammad Ibrahim Gamawa wanda yana daya daga cikin waɗanda suka shigar da ƙara na cewa a saki shi shugaban ɗan Shi'a na Najeriya, wato shi Malam Ibrahim Elzazaki. Muhammad Ibrahim Gamawa, bari mu fara da kai mana. Naga har yanzu kuna ci gaba da korafi, ita gwamnatin Najeriya ta nuna tana ci gaba da kuma rike Malam Ibrahim Elzazaki ne saboda kare shi. To ba ma shi ba akwai maganan kamar shari'a da ake ta sambo da suki, duk da an bada bilinsa sau da dama amma shi ma ba a sake shi ba.
Kamar dai wannan gwamnati ta janar Buhari ta manta cewa tana ya kamata ta ɗoro akan demokratiya ne. Kamar har yanzu shi janar Buhari ya ɗauka ya yi juyin mulki ne, ya kafa gwamnati irin ta soja. Amma yana iya tuna cewa lokacin da jama'a suke kiransa military dictator, ma'ana wanda ya mulkin kama karya na soja, sai ce shi tubebe ne. Idan ya zo zai bi ka'idodin demokratiya, zai bi dokokin ƙasa. Abin da muke faɗa shi ne a dokokin Najeriya ba a san yadda za a tsare mutum wai domin tsare lafiyarsa ba. Idan ka ce kana tsare shi daga waɗanda ba sa san sa, to kana kuma a ɗaya hannun kana nuna gazawar gwamnatinka ne, cewa akwai mutumin da gwamnatinka ba za ta iya ba shi kariya ba, sojojinka ba za su iya kare shi ba, 'yan sandanka ba za su iya kare shi ba. Wannan baya cikin dokokin Najeriya. Kuma kamar yadda alƙalin da muka shigar da ƙara gare shi a Gabriel Kolawole ya faɗa na babban kotun Abuja, yace ba a san da wannan abu a cikin dokokin Najeriya ba. Ba a san kai dai idan gwamnatin Buhari na so ta ce mana ta dawo da decree number 4 da ta yi ta ɗaure 'yan jaridu da hana faɗan 'yanci, a cikin kuma gwamnatinsa na fara fula, to sai a gaya mana. Amma dokokin Najeriya har yanzu ba a canja su ba, suna nan kamar yadda suke. Wannan ɗauri bai da tushe, kuma kotu ta ce haramtaccen ɗauri.
Muhammad Ibrahim Gamawa, in ka kuma koma wajen shi lawyer Yusuf Sallo mutum biyu, ana sa ran kamar in dokokin kuma mutanen ku ke bi, ya dace su ci gaba da kai ƙaran wannan abun gaban shari'a, watakila sai an je har kotun ƙarshe, wato kotun koli kenan.
Ato, awalan idan aka dubi shari'an da aka yi a lokacin shi Buhari soja, a Ojukwu ya dawo an yafe masa zamanin shagari. Amma sai ya tara cewa a Lagos, a Ikoyin Lagos, akwai wani gida da yake elebere wani titi da ke bakin ruwa na ubansa ne. Amma gwamnatin Lagos ta kwace, ta mai da shi kayan ganima. Ya kai ƙara irin kotun da muka kai ƙaran gwamnatin Buhari, sai kotu ta ce a maida masa gidansa. Da sai ita wannan gwamnatin Lagos ƙarƙashin wani wai Mudashiru Lawal, sojin sama, ya ce a je a ɗaukaka ƙara. Da suka je kotun sama, sai kotu ta ce a'a, to ku maida masa 'yan makulayen gidansa, sa'annan ku dawo ku ɗaukaka ƙara. To inda wannan gwamnati mai bin dokokin ƙasa ne, da sai ta saki Malam Azzakzaki, Allah ba shi ta shigar da ƙara. In wancan kotu ta ce a'a, a sake kama Malam Azzakzaki don a fara shari'a sabuwa, kotu ta ƙasa ta yi kuskure, to kaga wannan akwai bin doka a ciki. Amma yanzu kawai a sake ɗaukan Malam a kai shi Kaduna, a caje shi akan waɗansu laifuffukan da aka caji almajiransa, kuma aka ce wa almajiran ba su da laifi, kotu ta sake su, to wannan ya saba ma ka'ida. Wannan muna ganin sa a matsayin bayyanannen zalunci ne.
Wato wannan ku da yake zance tabaron waɗanda suka shigar da shari'a kenan, kuma dama shari'a ita da doka ake aiki. Bari mu koma wajen masanin harkokin shari'a din. Barista Yusuf Sallo mutum biyu, ka duba wannan magana ta ba da umarnin saki shi Malam Ibrahim Elzazaki da aka kama a Disambar 2015 daga Gellesu a Zaria, sai kuma shi ma sambo da suki na ga daidai irin wannan shekarar ce shi ma aka kama shi. Wato tsohon mai ba da shawari kan harkokin tsaro kenan ga tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan. Kazalika ga kuma kotu ta ba da umarni ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano, shi ma akan maganan masarautu. a tsaya kan doka tukuna kafin watakila kai ƙarshen wannan shari'ar. Wasu na tunanin ya dokokin Najeriya suke ne kan waɗannan lamura, a yi mana fashin baki.
Hakikanin gaskiya kamar yadda ka yi bayani, an samu wato abin da kira court order a shekara ta 2016 mamanta ba, inda aka bada kotun tarayya ta nan garin Abuja ta bada umarni da cewa a saki shi Malam Ibrahim Zaki misali. Sannan kuma shi ma wato Colonel Sambo Dasuki an samu kotu ta ECOWAS court, wace kotu ce wacce take da inci a nan Najeriya, kuma duk ainihin shari'a da ta bayar yana da matukar tasiri a nan Najeriya, kuma ana bukata a dabbaka shi kamar yadda ake bukata a dabbaka wannan shari'a a sauran kasashe wacce suke cikin wannan kungiya. To amma abun mamaki shine yadda muka san tsarin doka shine lokacin da aka ce kotu ta bada umurni, to a hakikanin gaskiya a bisa dokan Najeriya dole ne akan kowani mutum da aka umurce shi da ya aiwatar da wannan kuduri dake cikin wannan wato order in koko abun nan wato umurni, dole ne ya bi wannan umurni kuma ya aiwatar da wannan umurni yadda aka yadda kotu ta ainihin umurce shi. To sai dai kamar yadda muka sani Najeriya irin yanayin da ake tafiya tsarin siyasa da kuma tsari na gwamnati kuma da lura da yadda ake gudanar da shari'o'i a nan kasar da kuma ita kanta gwamnatin, za ka ga cewa a mataki daban-daban an sha samun matsala gurin aiwatar da irin waɗannan koko zantar da irin waɗannan hukunci, wacce kotu za ta bada hukunci cewa aiwatar da wani abu, kuma za ka ga cewa wanda allakin su ne su aiwatar da wannan abin sun gagara su aiwatar saboda wasu irin hujjoji da su suka dogara ga shi, kuma hujjoji ne wanda su ma sun dauko daga cikin dokokin da kuma cikin wasu irin fahimta da kotu ta bayar a fassara na dokokin kasa a baya. Misali
Barisa Yusuf Salau idan aka duba shi kamar tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya kawo misali cewa za a iya ko sake mutum ko ba da belinsa, amma akwai wasu abubuwa da za a yi la'akari da su ya aikata waɗanda manya-manyan abubuwa ne da ba mamaki don ba a gabatar da su a gaban kotu ba ne yasa aka ce a sake shi ko a ba da belinsa. Shi yasa za a iya riki gaba da riƙe wannan mutumin ko kuma a ci gaba da shari'a, kuma shari'a tana karewa ne har kotun koli.
To hakikanin gaskiya akwai hanyoyi da yawa da ake iya kama mutum a nan ƙasan. Idan ka duba shi ta fuskar shari'a kai tsaye ba za ka iya cewa an kama wannan mutumin ta hanyar kuskure ba. Misali idan aka samu wato umurnin kotu cewa a sakewa ne wani mutum wanda aka tsare shi, bayan kuma an ba da wannan umurni din aka sake shi, to za ka tar a wannan lokacin ataki akwai polisawa suna nan suna jiran shi a wajen kotu yana fitowa za a kare rike shi, kuma idan an rike shi me ya hujjan su za su ce maka to ai can wato umurnin da aka bayar an bayar ne akan wani laifi da ya aikata, yanzu kuma muna tuhuman sa ne akan wani laifi daban banda wancan, to kaga anan kai tsaye za ka iya wato gaskanta su ta wannan bangare din saboda ai mutum yana iya aikata laifuka da yawa a kasa. So idan aka ce misali an kai mutum kotu ya aikata wani laifi sai aka je aka nemi belinsa aka sake shi, to ana bukata ya tafi gida ya je zauna da iyalansa, so yana fitowa sai aka sake kama shi cewa kuma ga wani laifi nan daban wanda ya aikata, to nan ma za a iya kai shi kotu nan ma kuma a je a nemi masa beli. To in aka yi haka dai wannan a fiskar doka dai kamar yadda shi wato ministan shari'a na kasa ya maka bayani kusan naga haka abun yake. To sai dai karkamanta dangane ga wannan magana da muke akai, ni ya bayani dan tattara akai shine shi wato minista na tsaro a wannan lokaci, amin minista na shari'a da kuma ita gwamnati wacce take rike da waɗannan mutane suna dogaro ne ga wato wani sashi na dokan Najeriya, sashi na 14 na dokan Najeriya wato constitution kenan, wanda ke bayani akan abin da ake kira fundamental objectives na kasa na gwamnati. Misali wato kudirin gwamnati, kudirin da yasa aka kafa gwamnati, wanda wannan ne sune asalin abun da ake bukata gwamnati ta tsayar da shi a kasa. Daya daga ciki shine akwai tsara rayukan al'umma da kuma dukiyoyin su. So duk lokacin da ake tunanin cewa rayukan al'umma idan aka sake wani mutum misali zai iya za su iya samun matsala koko dukiyoyin al'umma za su iya samun matsala saboda sake wani mutum koko saboda kasancewar yana warwala a cikin al'umma koko zamansa a cikin al'umma zai iya kawo matsala ga kasa ko zaman lafiya ko zai iya kawo tsoro a cikin zukatan mutane wanda suke yankin inda yake, to lallai a karkashin wannan akwai inda aka ta bayani, dokoki suka yi bayani, da kuma alkali suka ba da fassara cewa za a iya rike mutum a ƙarƙashin wannan yanayi.
Barista, kafin mu dawo kanka, bari mu sake jin ta bakin Muhammad Ibrahim Gamawa. Muhammad Ibrahim, kun kai shin wannan ƙara da kuka kai jami'an tsaro kuka shigar da ƙarar nan ne, ko kuma ita gwamnatin Najeriya gaba ɗaya kuka yi ƙara?
Gwamnatin Najeriya ita take riƙe da Malam Ibrahim Yakub Al-Zakzaki a lokacin da muka kai wannan ƙara. Sa'annan kuma bayan muka kai ƴan sanda, muka kai su jami'an farin kaya wanda yake su suke tsare da shi, kuma dukkansu sun zo. Amma wani abin da zan gaya maka shi ne, amma kotun kanta, shi lauyan gwamnati yana jina, in ya ce ba haka ba ne ya zo ya musa. Ya faɗa a gaban Kola Wali, alƙali Kola Wali, ya ce kuna magana akan mutumin da koda kotu ta ce a sake shi ba za a sake shi ba. Sai Kola Wali ya ce masa, ina cikin kotun lokacin, ya ce masa, to shin kana nuna kun fi ƙarfin gwamnati ne, ai kun fi ƙarfin doka ne, ina neman da ka janye wannan magana. Sai ya ce ya janye wannan magana. To abinda muke kokari yanzu mu ce shi ne, kai an zaɓa maka shekaru huɗu baka kuma canza doka ba. Idan ka ɗaure wanda ka ɗaure bayan shekara huɗu a bisa ƙarya, ko kuma muƙaddara, me yasa ba su faɗi haƙiƙanin abinda suke zargi tuhumar Malam Zakzaki da shi a kotu ba? Shin maganan nan da suka faɗa na cewa sun riƙe shi a bisa raɗin kansa, ƙarya suka yi ma kotu kenan? In kuma ƙarya suka yi ma kotu, to me hukuncin wanda ya ma kotu ƙarya?
Kamannansa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirin Nasir Adamu El-Hikaya da ministan ma'aikatar shari'a Justice Abubakar Malami.
Ina tare da Abubakar Malami. Ba mu labarin irin yadda wannan gwamnatin, dama gwamnati ce da ta yi alkawarin kare doka da oda, ba mu labarin yadda take gudanar da ayyukanta a takaice, da ka shigo ofishin nan mai kai gyara ne ya canza daga abin da ake da shi a baya.
To, kamin ima magana abin da danganci mu'amalar shari'a ke bance, nan gani da abin da danganci wannan gwamnatin, ina ganin ya kamata in yi ma bayani akan abin da danganci alƙiblarta, bisa la'akari da abin da ta gada. Ta huskar alƙibla, idan za ka dibi ainihin shekara 16 da suka shuɗe na waccan gwamnatin ko kuma waccan jam'iyya, abin la'akari shi ne me ta yi, me ta kulla, me ta shirya, me ta aiwatar. Manyan abubuwa muhimmai waɗanda waccan gwamnatin ta aiwatar sun haɗa da ainihin sai da manya-manyan kadarorin gwamnati irin su na hukumar wutar lantarki, ainihin hukumar sadarwa, hukumomi da ke da nasaba da tanade-tanaden takin zamani da ire-iren makamantansu. Me aka cimma? Ba shakka an samu nasara ta abin da ya danganci kwace kadarorin masana'antu na gwamnati, kuma ainihin wannan gwamnatin ta rabe ma ƴan lele da ƴan shafa da mai. A sanadiyar haka kuma ba shakka abin da ya biyo baya shi ne ainihin an kori da yawa daga cikin ainihin ma'aikata da waɗannan hukumomi suka ɗauka. Masu aiki a ma'aikatar jirgin sama sun rasa aikinsu, masu aiki a NEPA sun rasa aikinsu, masu aiki a ainihin kanhunna na takin zamani da ire-irensu sun rasa aikinsu. Me ya biyo baya? An kore su sun rasa aiki. To, saboda haka idan ka dubi alƙibla, waccan gwamnati alƙibla ce mai kama da yagiyar igiyar lepa. Ban san ko ka san abin da ake kira mosquito coil ba. Ka san shi ne za ka iske shi sandare, amma sai zo yana ƙonewa yana barin birbishin toka. A kan irin wannan tsari ta zo, to wannan gwamnati idan za ka dibe ta a kan ma'auni, za ka dibe ta a kan ma'auni irin na ceto. Me yasa na ce haka? Ma'auni irin na ceto mai kama da abin da dangance hasken candle, wato ita ta ginu a kan tsari na ta cutu matsode al'umma da ƙasa za ta ci gaba. To, idan ka koma abin da ya danganci ɓangarorin da suka danganci harkokin shari'a, wannan gwamnati tana mai alfahari da cewa ta zo ta yi yaƙi na fito gadan-gadan da cin hanci da rashawa. kuma wannan nauyi ya dogara kan cokan akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatu waɗanda ke da nasaba da wannan matakai na farko da wannan gwamnatin ta dauka shine na gudanar da kudure-kudure na dokoki a majalisar tarayya domin ganin da cewa an haɓaka inganta ainihin abin da danganci hito na hito da cin hanci da rashawa to kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar abin da ya danganci hito na hito da cin hanci da rashawa wannan gwamnati ta daure ma'aikatan shari'a waɗanda cin hanci da rashawa ya tabbata akan su ta daure manyan jami'an sojoji waɗanda cin hanci da rashawa ya dawama kansu ta daure ma'aikata irin na ainihin abin da ya danganci bayan sojoji har ila yau ta daure ma'aikata a bangarori daban-daban da manyan 'yan siyasa daga cikin manyan 'yan siyasa akwai gwamnoni biyu waɗanda a halin da ake ciki suna gidan kaso ta dauki mataki na kwato dukiyar al'umma ta huskar dukiyar al'umma abin da yasa nake ce ma kwato dukiyar al'umma kwalliya ta biya kudin sabulu wannan gwamnatin lokacin da ta zo kan karagar mulki abin da ta iske ta huskar cewa an a waɗannan shekaru 16 an samu ta huskar ainihin kwato dukiyar al'umma da an kai sama da fadi da ita naira biliyan 2 a wannan iska mai busawa a halin da ake cikin shekara 3 da rabi wannan gwamnati ta kwato dukiya ainihin wajen abin da ya kai biliyan 700 da wani abu wato idan kana kiyasi kan abin da ya danganci cigaba wato an samu cigaba na akalla kashi 130 kashi 136 akan abin da ya danganci kari ta huskar hito na hito da kwato dukiyar al'umma idan ka dibi ta huskar abin da ya danganci hanawa da kange aikata laifi na sama da fadi da dukiyar al'umma wannan ne karo na farko a tarihin Najeriya da gwamnatin tarayya ta zo da tsare-tsare kamar irin su asusu na bai daya cewa duk inda kwabonta yake taronta da sisin ta yake ta yazo a account kaza tana kallon shi wanda a sanadiyar haka waccan gwamnati da ta shuɗe cikin shekara 16 ta samu abin da ya kusa dala America biliyan 400 da wani abu wannan a cikin shekara 3 da rabi ta samu dala America da bai wuce biliyan 50 ba na yi ma bayani akan abin da ya danganci hukunta masu aikata laifi ta hukuntar na yi ma bayani akan tsari na dokoki ta gabatar da ingantun dokoki na yi ma bayani akan tsari na abin da ya danganci ainihin policies wato tsare-tsare ta zo da tsare-tsare ta hana ta ruhe duk wata kafa ta cin hanci ta yi umarni da dukiyar jama'a domin ainihin yi musu aiki to saboda haka gaskiya al'amari shine idan kana maganar alfano idan kana maganar cigaba idan kana maganar ainihin tsari ingantacce wanda zai ciyar da al'umma gaba ya ciyar da ƙasa gaba ya ciyar da ya kawo kyakkyawan yanayi na kwanciyar hankali da limana wannan gwamnati ta taka rawar gani
barista Abubakar malami mu je ga batun kiyaye ko in ce martaba lamura na doka wasu suna zargin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da kin mutunta umarni na kotu misali bari in kama misali da shari'ar tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro kanar Sambo da Suki wanda har kotun Afirka ta yamma wato ECOWAS a nan Abuja ta yanke hukunci cewa a ba da bailin sa amma ba a bayar ba ga batun nan na irin su shugaban yan shiya Malam Ibrahim Elzazzaki shi ma babbar kotun tarayya gargashin mai shari'a Gabriel Kolawole ta ce a sake shi ma har a ba da diyar wajen miliyan 50 amma abun har yanzu ba a dauki wani mataki ba me zaka ce kan wannan tunani da ake cewa wannan ita gwamnati ba ta mutunta umarnin kotu sai ga abin da ranta yake so shine take amfani da shi kawai
zubar yi mata wannan kallo na rashin da'a zuwa ga doka domin akwai fahimtar ka fahimci gaskiya al'amari game da abin da danganci tsari irin na shari'a kamin ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a zuwa gare shi misali da nake baka idan aka je kotu aka yanke hukuncin cewa ainihin ana zargin ka da laifi ko ana tuhuma ka da laifi kana da haƙƙi a shari'a kai da wanda ake tuhuma ka nemi kotu ta bashi ka beli idan ta bashi ka beli abokin jayayya ba shi da haƙƙi na kalubalantar wannan beli misali a mataki na gaba ko yana da shi to saboda haka idan ya dauki mataki na kalubalantar umarnin kotu akan cewa bashi ka beli kayi ma ainihin abokin jayayya adalci na cewa ke bin umarnin kotu ba tare da ka bari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin belin da anka bayar a kotun ƙasa ya inganta ba ko bai inganta ba su so, saboda ka a cikin wannan yanayi baka yanke abokin jayayya hukuncin kinda har ila yau in ma ta bada hukunci akan cewa an bashi ka beli akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma abokin jayya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laihi ka zama sanadi misali kila na hasara rayuka ka zama sanadi kila ka kafa ainihin tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jaha ka ce kana da gwamnati da abubuwa makamantansu yawaiwayi kotu cewa baka da haƙƙi na cikin irin wannan yanayi a bashi kabeliya yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa ho shi yana da awar cewa ainihin gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar beli da bata bada beli ba a cikin wannan yanayi yana so a walwale belin da anka basuwa kana yake mai hukuncin da'a ko rashin da'a ga bin umarnin kotu a cikin yanayin da yake kalubalanta cewa ka tauye ma'auni game da bayani shi ma ba ka yi har ila yau a tsarin na mu'amalolin da suka danganci doka irin ta Najeriya muna da tsarin kotuna in ka fara daga high court ne akwai court of appeal akwai supreme court duk waɗannan kotuna ne waɗanda court of appeal da supreme court kotuna ne waɗanda sun gilu akan tsari na bin bahasin abin da an kai a kotun ƙasa ya inganta ko bai inganta ba sai saboda haka mu'amalar da ke da nasaba da beli ko rashin beli da'a ko rashin da'a kotu ala kulli halin ba ka kai makura a kanta matsawar ba an kai makura an tuke a kotun koli ba wannan kenan sannan har ila yau idan ana zargin ka da aikata laifi na abin da ya danganci sace kudin makamai an zarge ka da aikata laifi na sace kudin makamai ainihin ka je kotu ta ba ce ka beli akan zargin sace kudin makamai aka waye gari bukata bincike ya taso na cewa ai ba magana sace kudin makamai bane da ka sace kudin makamai na asalin je sace kudin makamai nan ka tauye ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwar su cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya ka sa taso rayuwa cikin kangi a sanadiyar rashin makaman nan ainihin far hula sun rasa rayukansu sojoji sun rasa rayukansu bukata ta kama ta abiyi bincike akan abin da ya danganci salwantar rayuka har ila yau shikenan tunda an caje ka an bashi kabeli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin binan kuɗi bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba saboda abubuwa ne waɗanda dole ba za ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba sai ka bige su a dunkule sannan dunkulewar nan ta faɗaɗa akan tsari irin na doka ta ta'allaka akan tsari irin na doka ta ta'allaka akan tsari irin na ainihin bin bahasin mu'amalolin da ke da nasaba da shari'a har ila yau kuma ta ta'allaka irin dama wadda doka ta bayar saboda ka baka iya yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba tare da ka kawo wannan lissahi bayyane ba har ila yau idan kana magana abin da ya danganci kawo barazana ga zaman lafiyar ƙasa wannan hukuncin koli ta ƙasa ita ta yanke hukuncin cewa idan ainihin ana magana barazana game da zaman lafiyar ƙasa to magana yancin dan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka auna shi akan yanci da ya danganci al'umma saboda a cikin wannan yanayi da ita kanta kotun koli ta yanke hukunci makamancin wannan idan bincike yana da nasaba kan abin da ya danganci barazana game da zaman lafiyar ƙasa ke kai adalci kai ke hukuncin rashin da'a a cikin bayan mutum na da madogara kamar mutum na ainihin ka iske cewa idan yana sallah badiya ta kama shi ko kabliya ba tare da ka bashi ka jira kan abin da ya danganci ya kai makura ta yin badiya kabliya ko badiya ba kai ke hukuncin sallah ce ta baci sallan nan tana baci idan ya dawo da gyara ta huskar kabliya ko badiya to kan haka wannan tsari yake ba ka iya yanke hukuncin cewa mutum ya aikata laifi ya ki da'a ga umarnin kotu matsau ba a kai makura ba makuran kuma ita ce ainihin supreme court to idan kana magana ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan shari'u kotu ita kanta misali in ta yanke hukuncin cewa abinda an kai bai zama saɓawa zuwa gare ta ba ka yi adalci ka yanke hukuncin cewa an saɓa kana da'awar cewa akwai umarnin kotu an je kotu ta bi bahasi ta ce a cikin wannan yanayi babu saɓani zuwa ga umarninta su saboda ka mu'amalar ta danganci saɓawa ko rashin saɓawa ga doka mu'amala ce da sai ka dibe ta a faɗaɗe ba a dunkule ba saboda haka gaskiya al'amari shine ita wannan gwamnati tana da'a ga umarni irin na kotu amma kuma ba ta salwantar da haƙoƙin da doka ta bata kan abin da ya danganci mu'amala wadda take ganin da cewa ane tana da dama na tabi bahasi ko kuma tabi kadin shari'a akan su.
To jama'a, karshen shirin yau da gobe kenan. A madadin Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Sasha.